sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke magana akan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ma sauraro a jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye ta gidan radio VOA Africa akan mita 302.5 a birnin Niamey da kuma gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Niya da download da kuma Nomad FM. Sannan kuma a duk lokacin da ake so ana iya sauraro akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar kun tashi lafiya a wannan rana ta Talata 26 ga watan Afrilun shekara ta 2016. Da ni da sauran abokan aiki kuma muna farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Haka kuma ina tare da
Usman Ahmad Kabara ga kuma kanun labarai. A jiya Litinin aka bindige wani janar ɗin soja har lahira a Burundi lokacin da yake kokarin sauke ƴarsa a makaranta. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya la'ani kashe wani ɗan ƙasar Bangladesh mai suna Zulhas Manan, ɗan rajin kare ƴancin ƴan luwaɗi sannan ma'aikacin ofishin jakadancin Amurka a Dhaka. Prime Minister Canada Justin Trudeau ya bayyana fille kan ɗan ƙasar su ɗin nan John Risdal da aka yi garkuwa da shi a kudancin Philippines a bara.
To Allah ya kyauta. Bayan kun gama shan labarin duniya kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustapha zai gabatar da tsaka mai wuya. Makiyaya sun ce suna da muhimmiyar rawar da za su taka a bunƙasar tattalin arziki da kuma wanzar da zaman lafiya a Najeriya. Gwamnatin tarayyar Najeriya kuma ta rarraba wa waɗanda rikicin Boko Haram ya wa ɓanna kayayyakin agaji domin su taimaki kansu da kansu.
Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. A jiya Litinin aka bindige wani janar ɗin soja har lahira a Burundi lokacin da yake kokarin sauke ƴarsa a makaranta. Wannan abin ya zo daidai lokacin da kotun hukunta laifuffukan yaƙi ta duniya ta ce za ta sa wa ƙasar ido game da ɓarkewar rikici. An kashe mashawartin shugaban ƙasar Burundi ɗin ne janar Atanase Karahuza tare da matarsa da ɗaya daga cikin masu tsaronsa a Bujumbura babban birnin ƙasar. Har ita ƴar tasa ta ji rauni a wannan hari da ya faru a gaban makarantarsu. Magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi Allah wadai da wannan hari da aka kai wa janar ɗin wanda ya taɓa aiki da dakarun kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Kakakin magatakardar Stephen Dujarric ya ce ire-iren waɗannan rikici ba abinda za su ƙara wa ƙasar ta Burundi face ƙara uzura rikicin da ƙasar take fama da shi. Ya ce sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira da a yi bincike game da wannan farmaki ba dai wanda ya ɗauki alhakin kai wannan hari ya zuwa yanzu. Rikicin dai tsakanin magoya bayan shugaban ƙasar Pierre Nkurunziza da magoya bayan 'yan abokan adawarsa ya faro ne tun a watan Afrilun shekarar 2015 lokacin da shugaba Nkurunziza ya sanar da neman tazarcensa karo na uku na mulkin ƙasar wanda ake kallo a matsayin abin da ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa. Tun daga nan ake ta kai wa juna harin sarika noke a kan sojoji, 'yan siyasa, shugabannin ƙungiyoyin fararen hula.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya la'ani kashe wani ɗan ƙasar Bangladesh mai suna Zulhas Manan, ɗan rajin kare 'yancin 'yan luwaɗi wanda kuma ma'aikacin ofishin jakadancin Amurka ne a birnin Dhaka. Mr. John Kerry ya yi Allah wadai da kisan ne a wata sanarwar da ya gabatar jiya Litinin. Wasu mahara da ba a san ko su wane ne ba suka daddatse shi har lahira a gidansa tare da abokinsa a birnin Dhaka. Zulhas Manan, wanda kuma ya taɓa yi wa hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka da ake cewa USAID a takaice aiki a matsayin mai kula da harkokin baƙi, yana cikin gidansa da wani abokinsa mai suna Tanai Mojumdar lokacin da mahara guda biyar suka isa. Waɗanda suka badda kama a matsayin masu kai saƙonni suka shiga suka daddatsa su. Manan, ɗan shekara 35 da haihuwa, shi ne kuma editan wata mujalla ɗaya a ƙasar mai suna Ruban da ake bugata game da fafutukar kare 'yancin 'yan luwaɗi da makamantansu. Har yanzu 'yan sanda ba su gano waɗanda suka kashe su ba. Amma kwamishinan 'yan sandan birnin Dhaka Asaduzzaman Mia ya ce wannan kisa ne da aka shirya don auna su mamatan. yana kuma sa ran za su kama waɗanda suka aikata kisan bisa wasu shaidun da suka lura da su a inda aka yi kisan. An ji wa wani ɗan sanda mai gadi rauni a lokacin da suke ƙoƙarin kama maharan. Sannan shaidu da dama sun ce waɗanda suka yi kisan sun takabbara Allahu Akbar a lokacin da suka kashe su da suke barin wajen.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Prime Minister Canada Justin Trudeau ya tabbatar da fille kan ɗan ƙasarsu ɗin nan John Ristel da aka yi garkuwa da shi a kudancin Philippines a bara bisa neman kuɗin fansa har dala Amurka miliyan 21 wanda wasu 'yan ƙungiyar ta'addanci mai alaƙa da alƙa'ida suka nema. Kisan da Prime Minister ya bayyana da cewa ba wani dalilin yin kisan da ya wuce kisan gillar tsohon ma'aikacin da har ya yi ritaya. Ristel na ɗaya daga cikin 'yan Canada ɗin nan guda biyu da aka sace tare da wani manajan gandun daji ɗan ƙasar Norway a watan Disambar bara wanda makonni biyu da sace su 'yan bindigar Abu Sayyaf suka fidda faifan bidiyon neman kuɗin fansa na neman dala Amurka miliyan 21 akan kowane mutum ɗaya daga waɗanda aka yi garkuwar da su sannan za a sake su inda aka ga waɗanda aka sace ɗin suna magiyar neman a ceci rayuwarsu a faifan bidiyon. Bidiyon da ya bayyana kwanan nan ya bayyana cewa za a kashe Rizal a ranar 25 ga watan Afrilun nan idan ba a biya kuɗin fansar ba. Wannan sanarwa ta Trudeau ta fito ne bayan sanarwar 'yan sanda wacce ta bayyana cewa wasu mahaya babura ne suka ajiye kan mamacin nannaɗa a cikin leda kusa da wani ginin gwamnati har ya zuwa yanzu ba labarin halin da sauran mutanen da aka sace suke ciki.
A daren jiya Litinin ne shugaba Barack Obama ya dawo nan birnin Washington daga tafiyar mako guda da ya yi wacce ta kai shi ƙasashen Saudi Arabia da Burtaniya da kuma Jamus. A lokacin wannan tafiya Mr. Obama ya jaddada amfanin ƙawancen Amurka musamman game da yadda yake kallon hakan a matsayin abin buƙatar yi domin daƙile 'yan ta'addar ƙungiyar ISIS tare da ganin armuwar gaza tsokanar faɗin Rasha a ƙasashen Ukraine da Syria. Shugaban na Amurka wanda ya yi amfani da wannan tafiya zuwa ƙasashen ketare domin ƙoƙarin sa na daidaita akalar abubuwan da ya yi don 'yan baya, shugaba Obama ya yi kira a wani jawabi da ya yi a Jamus a jiya Litinin cewa Turai na fuskantar mawuyacin hali. To amma ya ce ya kamata shugabannin yankin su saka idanu wajen rashin daidaiton kuɗaɗen shiga da ilimin matasa da daidaita albashin mata. Shugaban ya ce idan har ba su magance waɗannan matsaloli ba, to ɓata gari za su yi amfani da wannan dama wajen karkata akalar matsalolin ta hanyar amfani da abin da ake fargaba zuwa hanyoyin rusa al'umma. Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Makiyaya sun ce su ma fa suna da muhimmiyar rawar da za su taka wajen bunƙasa tattalin arziki da wanzar da zaman lafiya a Najeriya. Ga wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya da sauran bayani.
Yarjejeniyar dala miliyan 16 a tsakanin Najeriya da ƙasashen da za ta kai ga kafa gonakin gwaji guda 50 ta sanya Fulani makiyaya na cikin Abuja da kewaye kiran kar a manta da lamarin kafa musu gandun daji da kuma kula da burtalin shanu a lamarin kafa gonakin. Wakilin Fulani Abuja Adamu Idris, wanda wasu 'yan miyati Allah suka yi wa mubaya'a ya shugabanci riko, ya ce gabanin cimma nasarar samun Fulani filayen kiwo zai yi ƙoƙarin dakatar da duk wata barazana ga manoma da sauran al'ummar yankin.
Zan nemi shawara ga arɗuɗi da manoma muro da maɗalanmu. Ina ba arɗuɗi mu shawara mu jona mu haɗa kai mu ba da goyon baya ga gwamnatin Janar Muhammadu Buhari da minista bisa ga abin da yake faruwa a kan Fulani.
Jami'in miyati Allah Ardon Rubuci Sunusi Bara ya ce ba wai sun nuna gazawar miyati Allah ta ƙasa ba ne ƙarƙashin Ardon Zuru Kiruwa, amma za su tsaya wajen sauya tsarin Fulani.
Da yake gari ya girma yanzu ana samun matsaloli da su environmental da kuma masu gona gwarawa. Duk inda ka je Abuja za ka ga an tottoshe hanyoyin shanu burtali, shanu kafin samu ya wuce sai ya shiga gonakin mutane.
Kana nufin ko a sake farfado da
burtali ko ai gandun daji kenan.
Burtali ya zama dole don a samu zaman lafiya. Shanu ba kan titi yake bi kamar mota ba, kuma ba a sama yake tafiya ba. Kaga ya waje ba haƙi ne na gwamnati a samu wa shanu gandu inda za su ci abinci yadda ake a sauran kasashen duniya, kuma inganta kiwon Fulani yadda suke da a zama da shi na zamani.
Fulanin dai a cewar ɗaya daga 'yan tawagar Abubakar Suleiman na da gagarumar guduma ga tattalin arzikin Najeriya.
Manomi ma yana bukata wajen da Bafilatani ya sauka sanu suka yi kashi ya zo ya yi noma wajen domin masaransa ya yi kyau. Ashe naman sanu baya shiga gari, nono baya shiga gari. Anya ya kake ga tasirin wannan a cikin jama'a?
Amma na ganin Fulani ya yi ba sa cin gajiyar duke ta su kawai su sai zai su sayar kawai su rike kuɗi.
To amma alhamdulillah Fulani fa yanzu suna ci, don kaga yanzu a cikin Fulanin an samu kawunan Fulani sun waye.
Akwai zargin da ake kwanan nan cewa in Fulanin ba za su fidda zakka sai mutum mai shanu 100 sai ya sayar da guda biyu ya je yana raba almajirai sadaka.
Ina ga wannan bere-bere ne suke nema su bata ma Fulani suna, amma ba Fulatani yana bi doka na addinin musulunci, domin in ka duba shehu yar audio ba Fulatani ne, kuma ba Fulatani ya san Allah.
Matsalar da shanu da zargin sai da su a kasuwanni daban-daban da haɗin kan wasu ɓata garin Fulanin na daga abubuwan da Fulanin suka ƙudurci magancewa. Sarkin Fulanin daidai Umaru Ɗandeli ya ce da zarar sun lura da shanun sata za su ankarar da jami'an tsaro.
Abinda zai sa in ga abin da ban yarda da shi ba in bar shi a kasuwan na, ai babu shi, sai dai idan in Allah ya sa ba ni to kaga dole za haƙura, amma in dai ina nan ne ga abinda na ƙazanta ne a kasuwan na, ai ba zai yarda da shi ba.
Baka shakkar rawaninka zai iya rawa in ka ci gaba da irin wannan?
To wannan rawani na kuma ai Allah ne ya bani, mutum ba shi ya bani ba.
Gwamnatin Najeriya dai ta nuna aniyar kawo ƙarshen fitinar Fulanin da makiyaya da ya dade yana kawo rikici da kan yi sanadiyar rasa rayuka. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru daga jihar Adama, wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoto akan agajin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta rarrabawa waɗanda rikicin Boko Haram ya sa suka yi asarar muhallansu.
Yayin raba waɗannan kayayyaki a jihar Adamawa, ɗaya daga cikin jihohin da rikicin Boko Haram ya fi shafa, sakataren gwamnatin tarayya Mr. Babacir David Lawal ya ce manufar wannan yunkuri shi ne ma a tare koma da al'ummomin da ke komawa domin su ma su samu abin dogaro da kai tare kuma da murmurewa. Shi dai sakataren gwamnatin tarayyar wanda hadimin shugaban ƙasa kan ayyuka da kuma tsare-tsare Honorable Ibrahim Bafetal Hassan ya wakilce shi, ya ce gwamnati a yanzu ta ma damu da halin da waɗannan al'ummo ke ciki, inda ko yi bayanin cewa
mutanenmu kullum ana ce su koma gida su koma gida, to in sun koma gida me za su yi? Shi yasa aka duba cewa to ya kamata a dan nemi wani abu da za a ba su, in sun je din za su fara yin wani abu, a dan ba da block wanda zai dan buga block, wani a ba shi keke na fayyade aiki, wani a ba shi dan injin markade, wata kuma a bata keken dinki, to kaga dole za su dan samu abun da za su yi. So shi yasa muka zo da wannan abubuwa. A wannan dai kaga akwai block building machine, akwai keken dinki, akwai keke na fayyade, akwai keke na fayyade na daukan mutane, akwai na daukan kaya, akwai keken dinki, akwai keken guragu, ga suna dai kaya kinan da muka bada yau. Muna bada shawara mutane kada su tsaya, da Allah su taimaka su yi aiki da wannan domin su tallafawa kansu, su tallafawa na basu, dan sabu naira goma da su taimaka ma iyalansu.
Fiye da mutum 1,000 ne ma aka raba waɗannan kayayyakin tallafi, to ko me waɗanda suka samu tallafin kayayyakin sa nare ke cewa ne?
Emmanuel Kwaki da shi SGF ya yi ya babu keke na fiye da shi nan. Kara sama bunda zan fada kawai sai godiya ga Allah, ka san komai a rayuwa Allah ne yake yi, don ni ban taba zato abu haka zai zo ba. So godiyar mu gaba ɗaya yana tafiya ga Allah ga shi shugaban kasa.
Da farko dai ni sunana Zainab Muhammad Turoma daga Mubinin local government area. Gaskiya mun yi farin ciki sosai da wannan tallafi, mun yi farin ciki sosai.
Har kullum dai gwamnatocin jihohin da lamarin ya fi shafa makan ko kane da cewa lamura fana neman gagarin kundila a wannan tafiya. Comrade Amos Sajo da ke zama kwamishinan yaɗa labaran jihar Adamawa ya ma bayyana kokarin da gwamnatocin ke yi a yanzu.
Na godiya ga duk wanda ya tallafa wa waɗannan da suke cikin halin haulayi. Wannan shi muke nema, shi muke son a ci gaba da yi, domin babu abin da yake mai alfalu kamar a tallafa mutane su dogaro da kansu saboda suke fita rayuwarsu. Nan kawai roƙo da muke musu kasa sai da wannan kayan, sai amfani da shi ga yadda aka ce a yi amfani da shi, shine babban tako da muke da shi gare su.
Comrade Ahmad Sajo kenan kwamishinan yaɗa labaran jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Lallan shugaba
Haka ne, waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Duk mutumin da aka ce ya bar garin su, ya bar gidan shi, ya zo bakon waje ba tare da komai ba, to ina ganin lallai ya kamata gwamnati ta taimaka musu.
Gwamnan jihar Niger kenan Alhaji Abubakar Sani Bello, a lokacin da ya rarrabawa waɗanda rikicin Boko Haram ya koro taimakon kayayyaki. A kasance da mu a shirin hantsi misalin karfe 8 na safe a gogon Najeriya domin jin irin tallafin da gwamnatin jihar Niger din ta bayar. Yanzu dai nan misalin karfe 1 ne da wajen minti 16 na dare a gogon Washington DC. Sai a dakaci shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
In ba a gyara wasu kurakurai ba a dora datti akan datti, an shara kenan.
Masu ba da wannan lafifi su ne jama'atul Nasrul Islam da kuma kungiyar Kan.
Domin irin kanan ƙorafe-ƙorafe inda zai kai ga babban ƙorafe-ƙorafe.
Ba ta fa zama doka ba tukuna, ba a sa mata hannu ba.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya.
Ba mu ba gwamnati za ta bada lasin ba. Jama'atul Nasrul Islam na musulmi da Kan na Kirista su ne za su yi abin nan, amma ya kamata a duba mutumin da ya cancanta. Ba wai kawai kowane mutum ya tashi ya zo ya ce ya fara wa'azi ba, ya zo ya haɗa kan al'umma, a zo ana kashe-kashe da sauransu, daga baya mu zo muna da na sani. Babban abin da muke so mu yi kenan, kuma wallahi babu wani abu a zuciyarmu, ba mu da wata niyya illa a kawo zaman lafiya da haƙuri da juna da kwanciyar hankali a jihar Kaduna.
Gwamnan jihar Kaduna Nasiru El-Rufai kenan yake ba da ƙarin haske kan dokar ƙayyade harkokin wa'azi a jihar tashi ta Kaduna. To amma me su 'yan Kaduna suke cewa game da ita?
Sunana Muhammadu Falalu Sani. Gaskiya ni ta wani bangaren ni ban ga laifin shi ba, gaskiya yayi daidai, ni ban ga matsala a ciki ba. Saboda aƙidojin mutane sun yawa. Saboda aƙidojin nan gaskiya shike haifa mana da ringingin muso da yawa.
Sunana Iliya S. Kuki, ni member ne ma malami dini Krista. Wannan uzuri mai mara bashi domin wasu malamai cikin addini Krista da na Musulunci sukan amfani da wannan dama domin su tursasa ma wasu matasa ko mabiyansu su je suna sokana. Wa'azi ba sokana ba ne, wa'azi ne ana so ka faɗi gaskiya, ka faɗi gaskiya ya tafi bisa ga tsarin abinda Allah yake so. Ba a ce a'a ka toza ta ma wani ko kuma ka je ka haddasa fitina a gari, mutane su je suna bubbuga junansu. Wannan muyi maraba da wannan domin gwamnati ta karan kanta ma Allah ne ya kafa gwamnati. So yana da kyau wannan doka in yayi shi domin a yi zaman tare mu yi maraba da wannan doka.
Haka ne. To kamar yadda aka ji shi gwamnati na jihar Kaduna ne na faɗa, ba gwamnati ce za ta ba da lasisin yin wa'azin nan ba. Kungiyoyin JNI na musulmi da Kan na Krista su ne za su ba da lasisi ɗin. Kuma an ce kwamitoci ne za a kafa a yankunan ƙananan hukumomi wato na local government wanda za su ba da waɗannan lasisin. To shi yasa a shirin yau inda muke tarbon Pastor Yohana Wadi Buru na Cocin Class Evangelical ta Kaduna da kuma Malam Hussein Suleiman Tsoho Ikara, babban limamin masallacin kwalejin fasaha ta Nuhu Bamale da ke Zaria, ko mashawarci ga gwamnatin Kaduna din kan harkokin Islama, za mu fara da ita wannan tambayar ga shi Pastor Yohana. To bari na tambaye ka wani abu Pastor Yohana, daga cikin dokar nan an ce ko masallaci ko coci dole su ma su samu wani lasisi wanda kowane shekara za a sabunta shi. Abin da ke da tambaya akan shi an ce za a karɓi wannan lasin daga wani kwamiti ne da za a kafa a kowace local government ta cikin jihar Kaduna. Abin tambaya a wurin wa zai kafa wannan kwamitin, su waye a cikin wannan kwamitin da za su ba da lasisi ɗin, kuma wane ƙa'idoji za su shimfiɗa kafin su ba da wannan lasisi ɗin ne?
To abin da ke nan Alhaji Ali Mustafa Sahar ban sani ba, kuma ina roƙon Allah shi yasa ai ina maganar malamai da har yanzu. Me yasa na fara ina naci akan wannan? Wannan gwamnatin fa suna da kyakkyawan nufi don talakawa, amma akwai wani gefe da bai kamata ka shige a ciki ba, dan ka shiga ta gefen to ka jawo ta abu.
Tunda muna tare da Pastor Yohana, tunda muna tare da Malam Hussein, kuma shi mashawarci ne ga gwamna, kila shi yana da masaniya. Malam Hussein, wannan kwamitocin na local government da aka ce wurinsu za a samu lasisi din nan, ya aikin su yake, ya za a zaɓe su, su waye cikin wannan kwamitin, kuma ya za a san cewa abin da za su yi shi daidai?
To kaga a cikin wannan kuduri na wannan doka da ake so in an sa mata hannu ta zama doka, masu ba da wannan lasisi su ne jama'atul Nasrul Islam da kuma kungiyar Kan. Wanda a maganar da muke yi din nan, idan har akwai tsokaci da ake gani akan wannan mun ce waɗanda suke ganin akwai gyara to su bayar a fahimtar mu ta bangaren gwamnati kan ita ce kiliyar kristocin Najeriya a ƙasa a jiha a ƙaramar hukuma hakanan jama'atul nasrul islam ita ce wakiliyar al'ummar musulmi a ƙasa da jiha da ƙaramar hukuma to waɗannan ya zama na su ne masu badawa duk malaman nan da muke da su da limamai da masu wa'azi a addinin musulunci da kirista a cikin kungiyoyin nan suke
ba ku da jin tsoro ba ku da fargaba cewa Malam Hussein wasu za su yi amfani da wannan karfin ba da wannan lasisi din su yi abubuwan da ba su kamata ba ko su ci zalin wani ko su kiyewa wani adalci
a mu a fahimtar mu duk wanda yake malami ne ya kuma an su sunan shi malami a addini to ba ma tsammanin ya gane shi wani a iya abin da muke fahimta muna daukan duk malamin da ya sa sunan malami mai shigar da al'umma ne to ya zama mai adalci wanda ko da ma can abin da aka fara bada lasisin nan ba kamar yadda na ambata maka akwai daga cikin malamai na addinin musulunci akwai wani babban malami wanda shi ma da ya zo yana magana korafinsa shi ne ai lokacin da aka yi tuntuɓar nan ya yarda mun yi tuntuɓa amma ba mu tuntuɓa irinsu ba sai muka kira wasu limamai da wasu masu wa'azi ta ƙarƙashin jama'atul nasrul islam ba su manya-manya ba ai ya kamata su ne za mu gani a lokacin har yana nuna mana lasisin da yake da shi na wa'azi tun 1962 tun ma ba a yi doka a 84 ba
to Pastor Yohana akwai wani abu da kaji daga bayanin da Malam ya bayar da kake so kai sharhi ko martani akan shi
eh akwai abu guda da zan so magana akai kamar yadda ya ce wasu malamai suna korafi akai to ai in an ji wannan ya kamata a natsu a nemi hikima sosai yadda za a yi wannan domin irin kanan korafi-korafi in ne zai kai ga babban korafi-korafi don na karshe abin ke sun faɗa akan wannan shine kada a mai da hankali kada a kai wa almajiri ya yi wa malami doka
amma malam Yohana kamar da shi malam Hussein yake faɗa sha'anin malantar nan fa abin a basira fahimtar mutum yake almisali kai kanka ka faɗa malaman sun sha bamban kuma ba za ta yi abu malam kowane malami da ke ɗaukar kansa malami a ji ra'ayinsa ba saboda haka wani lokaci sai an yi abubuwa a dunkule ta yaya kake ganin gwamnati za ta iya jin idan ba ta yi amfani da wannan ƙungiyoyin guda biyu na jama'atul nasrul islam da kan ba to ta yaya za su bi su samu ra'ayoyin mutane game da irin wannan doka in suna son suka fata kenan
ni a nufina ya kamata da shi gwamna ya setting voter panel yadda kowa zai kawo tunaninsa daidai gwagwado kafin ma a kai matsayi malamai
amma baka jin wannan ƙungiyoyin da kan da JNI sun isa su yi magana da sunan musulmi ko kirista
za su iya su yi amma ba su ne ke magana yanzu ba wasu malamai suna kawo korafe-korafe ba in sun gamsu da su za su yi wannan ko kuwa ba duk 'yan siyasar ne suka zagi malamai a ƙasar nan ba ko ba su ne suka ce an amfani da malamai an cuci talakawa ba ai duk 'yan siyasar ne ko su wa'ani suka yi wannan an wulakanta da malamai a ƙasar nan ba a yi dokokin za a kare malamai don su yi aiki tsakanin da Allah sai ana kare wasu dokoki don tuzuta malamai matsayina kenan fa domin me yasa na faɗa haka ba wanda bai ji kuma duniya sun ji ba zagi na ba zagi malamai ba 2014-15 a ƙasar nan an ce malamai ne ana haɗa baki da malamai ana cutar jama'a ana haɗa da malamai ne ana rashin adalci a ƙasar nan to Malam Aliyu Mustapha Sokoto ɗan kuwa kai ɗan jarida ne kana jin wannan abubuwan kuma mu malamai ne domin mu ribanye rayukan mutane ne don mu sa yadda jama'a za su yi adalci don a zama lafiya ko'ina to in ba a gyara wasu kurakurai ba a dora datti a kan datti an shara kenan.
To Malam Hussein akwai abin za ka ce kan wannan tambayar da yi kafin don akwai wani abu da ke son tambayar ka dangane da abin da dokar nan ta ce.
To ni abin da zan ce kawai akan maganar fasto shine kamar yadda an bata din nan babu shakka ba daidai bane a ce an dora datti akan datti kuma a ce an yi shara. To amma yadda abubuwan nan suka zo idan za a bi kamar yadda fasto yake cewa a kafa wani panel a yi kaza kafin a cimma abin da ake so ita dai gwamnatin nan tana da shekara hudu ne sai in ta cika shekara hudun nan talakawan jihar Kaduna sun gamsu da jagorancin Malam Ahmad Nasir El-Rufa'i. In Allah ya sa Malam Ahmad Nasir ya take tsayawa takara, sun ƙara ba shi dama, sannan ya ƙara wata shekara hudu. Iyaka ta kenan shekara takwas.
To,
al'amari kuma na malamai.
Na'am.
Malam Aliyu Mustafa, al'amari na malamai, kamar yadda ya faɗan nan, saɓanin ra'ayoyi da ke tsakanin malamai yana da yawa. Ni a fahimtata, yadda yanzu dokan nan tana hannun majalisa, ba ta fa zama doka ba tukuna, ba a sa mata hannu ba. Duk malami na addinin Musulunci ko na Kirista da yake da tsokaci, yana fa da damar da zai tsokacin nan ya kuma miƙa majalisa. Abinda majalisa ta tace ta tura wa mai girma gwamna, shine fa abinda mai girma gwamna zai kalla idan ya sa hannu ta zama doka. Amma yanzu fa tana nan a matsayin kuduri ne.
To, a karamar kallahu, wani abu da na gani rubuce a cikin wannan kudurin dokar, tana kamar da kace ba ta zama doka ba. In ta zama dokar, shi ne da aka ce duk wasu kaset-kaset ko CD da suka kunshi wa'azoji ko wani karance-karance, wurare akwai takaitattun wuraren da aka takaice dole a wuraren kawai za a iya kaɗa su. Wuraren sun kunshi cikin gidan mutum, cikin zaurensa, cikin coci ko cikin masallaci, ko kuma cikin wasu wurare da aka ƙayyade. Ma'ana ba za ka iya fita waje kawai ka buga kasa na wa'azi ba. Me yasa aka sa aka yi wannan tanadi ne? To, sannun ku da aiki. To, daga kan amsar wannan tambayar game da buga kasa za mu tashi a makon gobe idan Allah ya sa mun gani, har mu gangaro zuwa ga hukuncin da aka zartas a kan duk wanda ya karya wannan doka ɗin. Muna dai godiya ga su bakin namu Malam Hussein Suleiman Tsoho Ikara da kuma shi Pastor Yohana Buru, sannan musamman da wakilinmu na can Kaduna ɗin Nasiru Yakubu na Birnin Yaro da ya taimaka ta hanyoyi da yawa wajen haɗa shirin nan. A madadin su duka, Aliyu Mustapha Sakwata ne a Washington.
To, ga takaitattun labarai kafin mu sallama.
A jiya Litinin aka bindige wani janar ɗin soja har lahira a Burundi lokacin da yake ƙoƙarin sauke ƴarsa a makaranta. Wannan abu ya zo daidai lokacin da kotun hukunta laifuffukan yaƙi ta duniya ta ce za ta sa wa ƙasar ido game da ɓarkewar rikici. An kashe mashawarcin shugaban ƙasar Burundi ne, janar Atanase Kararuza, tare da matarsa ɗaya da kuma masu tsaronsa guda ɗaya a Bujumbura, babban birnin ƙasar. Har ita ƴarsa aka ji mata rauni a gaban makarantarsu. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya la'ani kashe wani ɗan ƙasar Bangladesh mai suna Zulhas Mannan da ɗan rajin kare 'yancin 'yan luwaɗi wanda kuma ma'aikacin ofishin jakadancin Amurka ne a birnin Dhaka. John Kerry ya yi Allah wadai da kisan a wata sanarwa da ya gabatar a jiya Litinin. Firaministan ƙasar Canada Justin Trudeau ya tabbatar da fille kan ɗan ƙasar su ɗin nan John Risdale da aka yi garkuwa da shi a kudancin Philippines a bara bisa neman kuɗin fansa har dala Amurka miliyan 21 wanda wasu ƙungiyar ta'addanci masu alaƙa da al-Qaida suka nema. Kisan da firaministan ya bayyana cewa ba wani dalilin yinsa face kisan gillar tsohon ma'aikacin da har ya yi ritaya. Risdale na ɗaya daga cikin 'yan ƙasar Canada guda biyu da aka sace tare da wani manajan gandun daji ɗan asalin ƙasar Norway a watan Disambar bara. A daren Litinin na jiya, shugaban Amurka Barack Obama ya dawo birnin Washington daga tafiyar mako guda da ya yi wacce ta kai shi ƙasashen Saudi Arabia, Birtaniya da kuma Jamus. A lokacin wannan tafiya, Obama ya jaddada amfanin ƙawancen Amurka, musamman game da yadda yake kallon haka a matsayin abin buƙatar yi domin daƙile ta'addancin 'yan ISIS.
To, sai kuma da hantsi misalin ƙarfe 8 na safe a agogon Najeriya idan Allah ya kai mu, za mu sake dawowa domin gabatar da wani shirin ciki har da wani rahoto na musamman akan yadda masakun Kaduna suka durƙushe. Kafin mu sallama, ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga mai martaba Itsunufe Alhaji Hayya Abubakar a saboda rasuwar amaryarsa Hajiya Fatima Bintu. Allah ya gafarta mata, mu kuma Allah ya kyautata mu ƙarshen. A halin yanzu kuwa, Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.